إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da saduwa a wannan yammacin Juma'a wanda shine yammacin 28 ga watan Rajab, hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama, shekarar 1442, wanda kuma ya dace da lissafin 12 ga watan March, shekarar miladiya ta 2021. Wannan shine darasi na biyu cikin jarange darussa da muke musu take da ladabi da biyayya, wanda muke yin su daga littafai aƙalla guda uku wanda suka shafi wannan al'amari na ladabi da biyayya. To, a wannan darasi insha Allahu ta'ala za mu ƙarƙare muƙaddima da muka fara, wanda a darasi na farko mun ji bayani game da alfanun da muhimmancin sanin wato nazariya da aikata ladubba na addinin Musulunci, da bayani da ke da alaƙa da haka. A yanzu insha Allahu muna so za mu yi taƙaitaccen bayani akan wato malamai guda uku waɗanda za mu yi amfani da littafansu insha Allahu a wannan jerange littattafai darussa. Malami na farko da littafinsa shi ne Abubakar ibnu Abi Shaiba, da littafin shi Kitabul Adab. Al-Imam Abubakar ibnu Abi Shaiba malami ne wanda ya da hadisai a cikin Bukhari da Muslim da Sunan Al-Imam Abu Dawud da Nasa'i da Ibn Majah, bai da hadisi ko kwaya ɗaya a cikin Sunan Al-Imam Tirmidhi. Amma Bukhari da Muslim da Abu Dawud ɗaliban shi ne kai tsaye waɗanda suke riwaya daga gare shi, haka nan Ibn Majah. Shi kuma Al-Imam Nasa'i ya riwaya daga gun shi bil waqi'a. Al-Imam Az-Zahabi yana mai take da cewa Al-Hafiz Al-Kabir Al-Hujja Adimul Nabiyya, babban malami hujja wanda babu irinsa. Sunan shi na asali Abdullah ibn Muhammad ibn Abi Shaiba ibn Usman al-Abasi maulahu, Abdullahi dan Muhammadu dan Abu Shaiba. Abu Shaiba din kakansa ne, asalin sunan shi Ibrahim ibn Usman. Wannan shi ne sunan shi a takaice, Abdullahi dan Muhammad dan Ibrahim dan Usman, dan kabila Abasawa ta hanyar mawali. Asalin shi mutumin garin Kufa ne a ƙasar Iraki. Yana da riwaya a wajen karatu sa'a yake ga irin su Ahmad ibn Hanbal, irin su Ishaq ibn Rawiya da ire-irensu. Amma ya ma karantar da al-Imam Ahmad ibn Hanbal, ya karantar da Bukhari, ya karantar da manyan malamai irin su Bukhari din da Muslim da Abul Qasim al-Baghawi da irin su Abu Zur'a al-Razi, irin su Ja'far al-Firyabi, irin su Abu Ya'la al-Mawsili da makamantansu. Duk wannan suna cikin jerange ɗaliban da suke karatu a gurinsa. Malaman tarihi suna cewa an haife shi ne a shekara ta 157, sorry 159, bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda ya yi daidai da miladiya tana da 775. Daga cikin malaman da ya koyi karatu a gunsu akwai Shaykhul Islam Abdullahi ibn al-Mubarak, akwai Sufyan ibn Uyayna, akwai Khalaf ibn Khalifa, wanda ana cewa Khalaf ibn Khalifa tabi'i ne. In ya tabbata haka, to Abubakar ibn Abi Shaiba ya zama cikin lissafin atba'u tabi'i ne ke. Domin kuma kalli haihuwarsa da wuri-wuri ne, 159, kusan zamani guda suka taso da irin su Abu Hanifa ke. Sannan, sorry, da irin su Abu Hanifa. Sannan akwai Malam Abdul Aziz ibn Abdul Samad, Abu Hanifa ya rasu shekara ta 150 ne, sai zama zamani da suka taso da irin su Muslim kenan, da irin su Al-Imam Shafi'i. Daga cikin malaman shi akwai Hushayn ibn Bashir, akwai kuma Al-Waqi' ibn Al-Jarrah da Yahya ibn Sa'id Al-Qattan. Duk waɗannan bijimayen malaman sun karantar da shi. Shi ta Zahabi yake maka take yana cewa wa kana bahran min buhur al-ilm wa bihi yudrabu al-mathal fi quwwati al-hibb. Zahabi yace wannan malami kogi ne cikin kogunan ilimi, kuma ana kwatance da shi wajen ƙarfin hadda. Haka Zahabi ya faɗa cikin Siru a Alami an-Nubala. al-Imam Abu Ubaidin Al-Qasim ibn Sallam rahmatullahi alayhi yana cewa intaha al-hadith ko intaha ilmu al-hadith ila arba'ati malamai hudu sune makwara game da ilmin hadisi yace na farkon su Abu Bakr ibn Abi Shayba wa huwa asraduhum wannan malam Abu Bakr shi fa kowa karfin iya kwararo hadisi a cikin hudu wa Ahmad ibn Hanbal wa huwa afqahuhum yace fi kuma malam Ahmad dan Hanbali shi kuma yafi su ilmin fiqhun hadisi sai kuma wa Yahbun Ma'in wa huwa ajma'uhum lahu sai ya dan Ma'in shi kuma yafi sauran malaman hadisi tare riwayoyi cikon na hudu shine Ali ibn al-Madini wa huwa a'lamuhum bil ilm shi kuma yafi sanin illa haka Salih ibn Muhammad yana bayani yake cewa a'lamu man adraktu bil hadisi wa ilalihi Ali ibn al-Madini ibn al-Madini shine wanda na riska mutumin da yafi kowa sanin illoli wa a'lamu man adraktu bi ma'rifati tafsir al mashayikh Yahya ibn Ma'in wanda na riska kuma yafi kowa sanin kurakuran da malamai masu riwaya ke yi shine Yahya ibn Ma'in yace wa a'lamu man adraktu bil hifzi wal mudhakarati Abu Bakar ibn Abi Shayba wanda kuma na riska cikin malamai wanda yafi kowa karfin hadda da gogewa wajen musaffa ta hadisi shine muzakara sukan zauna su dinga musaffa ta hadisi yace to Abu Bakar ibn Abi Shayba shi yafi kowa kwarewa game da wannan fanni da haka malami ne bijimin malami cikin malaman hadisi Allah ya gafarta mishi daga cikin littafan shi wadanda ya rubuta mafi shahara littafan shi shine littafin al-musannaf kitabul musannaf ana buga shi a cikin mujalladi 16 an mishi bugu kala kala darun fikri da suna buga shi a cikin mujalladi 15 akwai tahqiqin Muhammad Awama da kuma tahqiqin wasu malamai su Hamad ibn Abdullah al-Jum'a yadda yake har yanzu duniyar ilimi tana da kishirwan buƙatuwa zuwa ga tahqiqi kayyimi ga littafin mujalladi 16 yana dauke da hadisai da asa na sahabbai da maganganun tabi'ai da fatawoyi akan dukkanin fannonin addinin musulunci da ibadoji da mu'amaloli da zafi ne babba kwarai da gaske shine littafin shi mafi shahara wanda aka san shi da shi da zaran an ce Ibn Abi Shayba to abin da zai fara zuwa cikin tunanin da zuciyar mai bincike ko mai karatu shine littafin shi Kitabul Musannaf akwai dan uwan shi Usman Ibn Abi Shayba shi ma yana da littafi irin wannan daga cikin littafin shi wanda har yanzu ba a buga su ba akwai littafin at-tarikh kitabut tarikh wanda malaman ilimi masu bincike suna cewa akwai maqtutsa akwai littafin rubutun hannu a wani library da ke birnin Berlin a national center wanda suke da shi kuma a ce international center na African Studies a jami'ar Berlin da ke kasar Jamus suna da copy a wajen akwai kuma kitabul iman wanda kamar da Sheikh Al-Albani yake faɗa a cikin littafin shi na wato firasa ta maqtutsa ta maqtutsatin maktabatin abin nan maktaba ta abin nan al-zahiriya dake Dimashqa Sheikh Al-Albani yayi bayani akan wannan kitabul iman wanda littafi ne na aqida sannan akwai littafin al-ahkam wat-tafsir wanda Imam Az-Zahabi ya ambace shi cikin littafin wannan malami a cikin tafin shi tadhkiratul kuffar sai kuma wannan tafi da ke gaban mu shine kitabul adab wanda shi ma a tarihance a Sheikh Al-Albani Muhammad Nasiruddin Allah ya gafarta mishi kamar da ya tabbata a tarihinsa ya zauna a maktabatul zahiriya yayi mata karatu na kwakwaf ya karanta daukacin littafin da ke wannan maktaba musamman bangaren maqtutat to sannan sai ya yi musu fihirasa yayi wani index da zai dinga bayanin littafi kaza akwai shi a cikin majmu'a kaza a lamba kaza a daki kaza wannan mujalladi ne katutu albani yayi wannan abin nan bayan karatu na sama da shekara 30 to a ciki shi yayi bayanin wannan nuska kuma sai ya gamu da wasu dalibai ɗaya daga cikin su mutumin kasar India wanda ya wannan tahqiqin wanda ya zo yana so zai yi PhD a cikin ainihin ilimi na shari'a sai albani ya bashi wannan littafin ya ce wannan zai amfani kwarai da gaske to duk da ba shine asalin risala ta tafiyar ji ba to sai ya ga dacewa ya zauna ya tahqiqin littafin shine ya fitar da wannan littafi na ainihin kitabul adab al-imamu Abu Bakar ibn Abi Shayba ya rusu ne kamar da Ibn Kathir yake faɗa a shekara ta 235 ya rasu, ya rayu a duniya kamar shekara 75 kenan. Allah ya gafarta mishi. Al-Khatib al-Baghdadi ya ambata ƙarara cewa Ali ibn al-Madini ya rasu ne a watan Zulqa'ada shekara ta 234. Muji Ali ibn al-Madini, to tsakanin rasuwarsa da rasuwar Abubakar ibn Abi Shayba kwana 40. Ran da aka yi 40 din rasuwar Abubakar ibn nan ibn al-Madini, ranar shi kuma Allah ya ma Abubakar ibn Abi Shayba cikawa. Da haka sai ya zama kenan a farkon shekara ta 235. Dan kalin safa daga watan Zulqa'ada ƙarshen sa zuwa abinda za a samu bayan kwana 40, keke da keke, kamar yadda Khatib ya sake ruwaitowa, shine 8 ga watan Al-Muharram na shekara ta 235. Karkashin haka sai ya zama kenan ya rayu shekara 75 a duniya. Yau da rasuwarsa akwai shekara kamar 1,207. Allah Ubangiji ya gafarta mishi. To wannan shine Abubakar ibn Abi Shayba a takaice kware da gaske. Muna ta taƙaitawa ne, za mu ishara zuwa ga masajir da za a samu tarihin shi. To sai dangane da littafin asalin shi juz'i ne guda biyu. Littafin Kitabul Adab na Abubakar ibn Abi Shayba shine wannan gashi a hannuna, taqiqi da taqridin al-Doktor Muhammad Rida Al-Qalluji, shine kamar yadda muka faɗa mutumin ƙasar Indiya ne, yana da PhD akan abin nan Islamic Economy, wato harka al-iqtisad al-islami. Shine Al-Sheikh Al-Albani ya nuna musu wannan littafin, suna matasa ɗalibai masu bincike a matakin PhD. Sai wannan bawan Allah bayan da ya gama asalin risalarsa sai kuma ya zauna ya taƙiƙin wannan littafin. Littafin nan abinda ke cikinsa kamar yadda sunan shi ke nunawa shine bayani akan ladabban musulunci da ladabban rayuwa da kyakkyawan tsarin mu'amala da mutane, tun daga bayani akan mu'amala tsakanin mutum da mutane, sauran mutane, iyaye, makwabta, 'yan uwa, da muhimmanci ko mutunta malamai, da hani game da izgilanci ko tozarta mutane ko yin rashin kunya ko yin tsageranci, da bayani akan wato tarbiyyar 'ya'ya da mutunta iyaye, da hani game da kwaikwayon maza ga mata da kwaikwayon mata ga maza, da ladubban bacci, ladubban kiyaye harshe da makamantansu, su ne abinda suke cikin wannan littafi. Kuma za ka ga yana kawo ayoyi da hadisai da asar na sahabbai da maganganun tabi'ai da wasu makamantansu. Wannan malami yana da asbaqiya a wannan fanni. Kafin shi ba a san wani malami da ya yi wannan aikin ba, sai dai akan kawo hadisan ladubba ne a cikin tsarin littafin hadisai, cikin jawami'u da sunanu da makamantansu. Shine ya fara ware littafi yayi wannan aiki, domin ya riga ya yi Imam al-Bukhari. Imam al-Bukhari na da littafi sananne, shine al-Adab al-Mufrad. Ya riga Imam al-Bukhari, dai Imam al-Bukhari ɗalibin sa ne, amma na Imam al-Bukhari ya fi nashi shahara, kuma ya fi nashi inganci, ya fi nashi faɗaɗawa. Alal misali, akwai babuka waɗanda Imam al-Bukhari ya yi magana a kansu, shi kwata-kwata bai kalle su ba. Daga cikin wanda malamai suka tantance, akwai bayani akan matsalan islahul manazil, na dubba na gyara gidaje, game da shara da ainihin wato yin addu'o'i, da rashin barin bola ko datti a cikin gida, da yin bismillah wajen shiga gida da wajen shiga makwanci. Duk Bukhari ya kawo waɗannan a Kitabul Mufrad, shi wannan malamin bai kawo ba. Da bayani akan hukuncin tsawaita gidaje, da nuni zuwa ga cewa tsawaita gidaje da shigibu na daga cikin alamun tashin alkiyama, na daga cikin ababen da da malaman farko da al'umma farko ba su san shi ba. Da bayani akan maganganun sahabbai da tabi'ai akan haka, da umarin da Sayyidina Umar ya yi na hana tsawaita gidaje, da bayani akan hadisi ne da yake bai tabbata marfu'i ba, amma ya tabbata mawqufi daga sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, cewa duk wani aiki da mutum zai yi da dukiyarsa ko da jikinsa a duniya zai iya samun lada, amma banda gina gida, ka gina gida to babu wani lada a cikin shi. Shi dai lada na lahira ba za ka samu ba dan ka gina gida, amma in kai wani aiki da dukiyarka kana iya samun lada. Asari ne tabbatacce daga wani cikin sahabbai na nan a cikin littafin أدب المفرد الشيخ نا الإمام البخاري الشيخ الألباني يا إنجن تولى رواية موقوفية جدا يا رونة ولتك مرفوع يا زواج من الله صلى الله عليه وسلم دبياني أكن كفارة دمر لا فيها ذي إنبيد لا فيها جوا ونن تمتا إنيا يحقوري تنا دما سندية كان كريمة الزنبانسا تدو أن باب إرنس أسكيل تافن ابن أبي شيبة سيدي وسبابك هذا راس لمقوم أسفائد أعلام دوم جسم إن شاء الله daga cikin masajir na tarjuma wannan malami akwai littafin guda biyu na Imam Az-Zahabi siru a'lamin nubala da littafin tadhkiratul huffaz da kuma littafin an-nujumuz zahira fi akhbari misra wal qahira na Imam Suyuti da kuma littafin al-bidayatu wan nihaya ta Imam al-Hafiz Abu al-Fida Isma'il ibn Kathir da littafin tarihu majlis as-salam wato tarihu Baghdad kenan لان امام الخاتم ابو بكر حافظ ابو بكر الخطيب للبغدادي رحمه الله عليه لذلكم الكامل في التاريخ نيب الاثير وكما تهذيب التهذيب لان امام ابن حجر الاسقلاني رحمه الله على الجميع تو wannan shine gaba ta farko kenan a cikin wannan shimfida game da malamai dinnan masu wannan littafai da kuma bayani akan littafan nasu gaba ta biyu ita ce littafi na biyu shine littafin مكارم الأخلاق نا الإمام أبو بكر ابن أبي الإمام أبو بكر ابن أبي الدنيا وندا شكما بايدا حديثي أشكل تفهم كتب ستا قبل سيدي الإمام البيهكي يرويتو وثم غنغنو دا غريش أشكل كتاب التفسير الإمام ابن ماجا كأمين يعني. ابن ماجا بابيهكي با ندنسا في كتاب التفسير بايان السنن تنسا أشكل وانا نساتي لابن ماجا akwai riwayoyi da ya kawo daga Abu Bakar ibn Abi Dunya ana mushi take da al-Imam al-Muhaddith al-Hafiz al-Allama haka zaje masa take babbal malami malamin hadisi kasurgun malamin hadisi sunan shi Abdullah ibn Muhammad ibn Ubay ibn Sufyan ibn Qais al-Quraysh Abdullah dan Muhammad Muhammad dan Ubay Ubay dan Sufyan dan Qais al-Quraysh ana mashi alkunya da Abu Bakar ana ci mashi ibnu abid dunya asalin shi mutumin garin Bagadaz a Bagadaz aka haife shi anan yayin rayuwarsa bai samu rihila ta tafiya neman ilimi ba duk dan tafiye tafiyen da yayin ɗan kananan tafiye tafiye ne wanda ba su kai sun kawo ba yana daga cikin bararrun bayi iyayen shi bararrun bayi ne ga sarakunan Banu Umayya an haifi malam ibnu abid dunya a shekara ta 208 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ana da kafa cikin malaman wa'az wanda Allah ya bashi fasaha da balaga wanda in ya ga dama a majalisi guda zai iya sanya masu sauraron shi su kuka an jima kadan kuma yasa su dariya in ya ga dama ya sake yin wa'azi sake yin kuka kamar yadda zaje yake bada labari Allah ya mishi fasaha da zakin baki da iya tattauna matsaloli masu jan hankali daga cikin malaman shi shahararru akwai Ali ibn Zaid akwai kuma Khalaf ibn Hisham da Abu Nasr at-Tammar da Zuhair ibn Harb da Abu Ubayd al-Qasim ibn Sallam da Imam Abu Bakar al-Shafi wannan duk suna cikin malaman sa Imam Az-Zahabi yana masa take da cewa kana saduqan adiban ikhbariyan kathiran ilmi ya kasance malami ne mai gaskiya malami ne masanin adabi malami ne masanin labarai kuma mai yawan ilimi ya ci gaba da cewa wa kana hadithuhu ghayatan fi ulumi sirr hadisan shi suna da matukar karfi wajen samun gajeren isnadi musamman kan lura da irin malaman wannan malaman su Ali ibn Zaid su Zuhair ibn Harb su Abu Ubayd sun yi tsawon rayuwa ya rike su a ƙarshen rayuwarsu da haka sai zama yana da hadisai wanda suke gajeru ne الإمام ابن كثير ينام متذكر شوى المشهور بالتصانيف الكثيرة النافعة الشائعة الذائعة في الرقائق وغيرها ما لم يلد شهرة تلتفي مبن بنتا ما تمتك اليوى ما تأم فاني واندتك جميع الدنيا وقوئنا أكد الأبارس الذائعة الشائعة قال بنسو أكر رقائق واتو أكر أبوه لذلك تيوكا متاني وجم توسط زوجيسو kamar yadda zaka gani daga sunayen mafi wanda tafansa yana da littafai da dama da yawa da yawa akwai majmu'a ta littafansa da aka tattara a cikin mujallaji 8 suna nan mawsu'atu ibnu abi dunya muna nan da kwafinta a nan maktaba ta mu ta darul hadith salafiya walillahi alhamd mal albani namu Allah ya gafarta mishi shi ya tsaya mana wannan tafi tuntun yana nan da kajin masu library mal ali za su baka shi ka karanta an kana su wanda littafin shi ne aka tattara sama da littafai ɗari ƙanana kala daban-daban wasu manya wasu ƙanana wasu shafi 5 wasu shafi 20 sorry sama da littafai 50 ba 100 ba nake nufi haka ne ga sunan kala daban-daban daga ciki kamar da Zahabi yake cewa yace watasanifuhu kathira littafan shi suna da yawa fiha muhabba'atu wa ajaib amma a cikin su akwai abubuwa akwai taskoki cike da maganganu da kuma ababen ban mamaki hadisai masu rauni hadisai na ƙarya labarai munkarai da yarwaito abinda yasa haka ta faru da shi akwai malamai na baya-baya wanda suka rayu galibi daga ƙarni na uku zuwa ƙasansu ire-iren shi ire-iren su ainihin wato Abu Nu'aymin al-Asbahani da littafin Ma'rifatus Sahaba da littafin Hilyatul Awliya da ire-iren waɗannan malaman zaka ga da Ibn al-Jawzi da ire-iren su suna da yawan ɗebo tarkatarka iri daban-daban ba su damu da sun tace ba su dai su kawo maka isnadoji to da haka zaka ga a cikin tafin su akwai ƙwamat da yawa kamar da zamu gani insha Allah zaka dole sai an tace su sun dauki tafarkin in dai sun kawo ma isnadi to sun fita alhakinka sun fita hakinka ba ruwan su ba idan ba zaka yi tantance isnadojin ba to ba da kai suke yi shi zaka yake nufi da cewa akwai wato ba aja'ib ababen ban mamaki a cikin tafsir Allah ya gafarta mishi akwai risalatul farj ba'd ash-shidda wanda matbu'a ce wato samun budi bayan tsanani da kitabu tawakkul ala Allah tawakkul ala Allah akwai kitabu samt akwai kitabu shukr akwai kitabu al-qubur akwai husnul dhanni billah akwai kitabu al-manamat labarin mafarkai akwai kitabu man asha ba'da al-maut labarin wanda suka mutu suka dawo akwai littafin at-tawadu wal khumul littafi da ke bayani akan falalar tawadu da mai da kai ba bakin komai ba akwai kitabu mujabid da'wa labarin waɗanda ake amsa addu'o'in su da littafai dai mabambanta wannan sa daga cikin waɗanda aka buga ko dai an buga su daban-daban a matsayin ƴan rasailu haka ko kuma an buga su a tare da sauran majmu'an al-imamu ibnu abi dunya ya kasance malami ne wanda yake koyar da ƴaƴan sarakuna daga cikin sarakuna ƴaƴan sarakuna waɗanda ya koyar da su kuma suka wayi gari suka zama sarakuna cikin daular abbasiya akwai al-mu'tadid ɗalibin sa ya rasu a shekara ta 281 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya dace da miladiya ta 1161 ya rayu kamar shekara 73 kenan a duniya Allah ubangiji ya gafarta mishi daga cikin masadir na tarihinsa akwai littafin tarihu madinati bagdad a cikin mujalladi na 10 da tadkiratu zahabi a cikin juz'i na 2 da littafin al'ibar shi ma na zahabi ne da littafin al-jarh wa ta'dil na ibnu abi hatim ar-razi da tabaqatul hanabila da littafin al-bidayat wal nihaya a cikin mujalladi na 11 da siru alamin nubala a cikin mujalladi na 12 to wannan kenan a takaice ta fuskar littafin nashi wannan littafi nashi yana magana ne akan fada'il na ɗabi'u da halaye da falalar da mutum zai ci yana da halaye masu kyau alfanun da mutum zai samu daga kasancewar shi mai halin kirki a duniya da kuma a lahira da bayani akan wasu daga cikin halayen kirki kamar magana akan kunya magana akan imani gaskiya jaruntaka sadar da zumunta biyayyar iyaye ƙaunar da salaf suke wa junansu labarin ƙauna tsakanin salaf da junansu da bayanai akan falalar kyauta da bayani akan irin halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta fuskar kyauta da sakin hannu da kuma hadisai ne yake kawowa marfu'ai da mawqufai da asarai daga tabi'ai wanda suka inganta da wanda ba su inganta ba da waƙoƙi da zantuka mabambanta babu shakka akwai fa'ida sosai a cikin littafin ko kuma hadisi wanda suke basu inganta ba suna nan da yawa. Allah ubangiji ya saka musu alkhairi. Shi wannan ga nuskar da zamu amfani da ita wanda muka yi ainihin wato baiwa ƴan uwa ita ga ɗaya daga cikin copy ɗinta ta hakikin da ta'liqin majdi as-sayyid Ibrahim bugun maktabatu al-Qur'an wacce ke ainihin wato Gulat a ƙasar Masar kenan. An buga shi da wato bitta'awun ma a maktabatu sa'i wadda ke Jidda, ba su sa tarihi ba, bi ghairi tarih, wato undated ne. Wannan shi take ɗaya daga cikin nuskokin. Wannan nuskan makarimul akhlaq ta al-Hafiz Ibn Abi Dunya, wanda za ka ga akwai ta a cikin wannan majmu'a ta littafansa. Akwai ta a cikin majmu'a ta littafansa insha Allah. An samu makhsusat na littafin ne aslan a wasu garuruwa waɗanda ma ba na musulmai ba ne, kamar a Escorial wato wannan Royal Museum na ƙasar wato Spain wanda ke birnin Madrid, da kuma wani kwafi daga Berlin a can aka samu aka ainihin takikin waɗannan nuskoki aka buga su. To wannan shi ne gaba ta biyu kenan game da wannan muƙaddima wanda ita ce za ta zama ta biyu kuma ta ƙarshe insha Allahu game da muƙaddimat. To sai littafi na uku wanda shi dole sai mun yi magana akan aƙalla mutane biyu, domin shi littafin asalin shi shine makarimul akhlaqi wa ma'aliha wa mahmudi fara'iqiha, halayen kirki da halaye madaukaka da kuma abun yabawa game da bin tafarkin halayen kirki. To shine asalin littafin na Abu Bakr al-Khara'iqi. To sai aka samu al-Imam Abu Tahir al-Silafi, Abu Tahir al-Silafi wannan malami mashhuri, sai ya yi al-muntaka ya tace. Me ake nufi da al-intika? Malaman hadisi suna da wata ɗabi'a da suke bi wanda in muka kalla hatta littafin Imam al-Bukhari da Muslim wannan abun aka yi. Imam al-Bukhari ya koyi littafai daban-daban, kamar yanzu littafin na Abubakar ibn Abi Shayba al-Musannaf, Bukhari ya koyi shi a Abubakar ibn Abi Shayba, ya koyi muwatta a gun malamai daban-daban wajen malamai shida ko bakwai, su Ibn Uqtimaritin Ismaili kenan, su Abdullahi Ibn Yusufa, su Abdullahi Ibn Maslama, su Abdullahi Ibn Wahab da su ainihin wato a Firyani. Duk waɗannan malaman sun koya Muslim, sun koya Bukhari muwatta. Imam Muslim ya samu littattafai daban-daban, hadisan Shu'ba, hadisan Yahya Ibn Ma'inin, hadisan abin nan Sufyan ɗan Uyayna, ya tattara daga ciki ne sai ya yi intiqa'in sahihu Muslim. Ko mun gane shi ma Bukhari daga cikin wannan tafan ne ya yi intiqa'in sahihul Bukhari. Abinda malamai suke kenan shi ake cewa al-intiqa. To daga baya sai zama wata ɗabi'a sananniya, idan malami na koyar da littafi, ɗalibai ne suke riwayar hadisan littafin, ba ɗalibai ne wato na ƙasa wanda ba su san ilimi ba. Dama wasu ma malamai ne sanannu, kamar ka ce irin yadda ɗalibai suke yin karatu misali a mataki na postgraduate. A ga wanda ya zo ya shiga aji na PhD ana coursework, dole sai da ya zama yana da degree, wataƙila da masters a wannan fannin. To da haka ba wai gama garin ɗalibi ba ne, yana da khalfiya ma'arifiya, da haka ya san abin da in an faɗa ya kamata ya rubuta, ya san abin da kuma ba sai ya rubuta ba. To ɗalibai suna yin irin wannan intiqa'in, malami yana karantarwa, su kuma suna zaɓen abin da suka ya dace suna rubutawa, suna barin sauran. Ɗaya daga cikin hanyoyin intiqa'i kenan a cikin aji idan ana karatu. Ɗayan kuma shi ne malami ya ba su nuska ya ce ku je ku kwafe ku zo mai karatu, idan suka je sai su zaɓa abin da suka ga ya inganta ko kuma wanda suke so. Wani lokaci ma idan suka yi intiqa'in sai malamin shi ma ya dogara da wannan intiqa'in, mun sha karantawa. Shi ne irin abin da Abdullahi ɗan Wahab al-Misri ya yi ma ainihin wato Muhammad ibn Muslim ibn Tadrus wanda yake cewa Abu Zubair al-Makki, yace malam gwada mini hadisanka wanda ka tabbatar ka ji daga jajiru, sai mishi intiqa'in su wato ya tace mai su, shi kuma sai zama yana riwaya waɗannan hadisan ne kadai. Da ga riwayar sa daga Abu Zubair ba ta da matsala, ko da yace an jajir kamar yake a cikin ilimi na musalli hadisi sanannan abu ne. Ina fata muna ganewa. To al-Imam Silafi Abu Tahir ya koyi karatun littafin nan a gun malamin sa, zamu zo mu ji sunan malamin da sauransu. Dan haka sai yayi intiqa, sai ake buga su a tare, shine wannan المنتقى من كتاب مكارم الأخلاق ومعاليها ومحمود قرائكها تأليف أبي بكر محمد ابن جعفر ابن سالم الخرائطي واللفظ وتشوينا مالمي الخرائطي انتقاء الحافظ أبي طاهر أحمد ابن محمد السلفي الأصبهاني ونشيني بغن دار تكن لك أسد دمشق السوريا سوسك بغوانا لتاتي تو وانا لتابن كاغا أي كم متن ديونيكي تو وانيني خرائطي wanene kuma as-salafi sannan kuma me litafi yake a dauke da shi shine abin da zamu faɗa a takeici wannan litafi kamar da muka faɗa malam Abu Bakr Muhammad ibn Ja'far ibn Salim al-Qara'iti shi yayi shi sannan sai kuma as-salafi yana intiqai shi Muhammad ibn Ja'far ibn Muhammad ibn Salim ibn Shakir al-Qara'iti as-Samiri sunan shi kenan an haife shi shekara ta 240 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake da shekara ta 854 miladiya na'am ana ce mishi al-qara'iti ne ana danganta shi zuwa ga sana'ar kerawa da siyar da jaka wanda ake ce mata khariba jaka ce da ake yi ta fata kamar yadda ake mai sai da jakunkuna irin na makaranta da ake yi kala daban-daban to suna hadawa kuma suna siyarwa zaki ci mishi al-kharaiti as-samiri din ba Musa Samiri ba mu kiyaye nasaba ce zuwa ga garin Surra Marra wani birni daga cikin birane wanda sarkin Abbasiya shine al-Mu'tasim kenan kamar yadda as-Sam'ani ke fada cikin al-Ansab al-Mu'tasim sarkin Abbasiya Abdullahi Mu'tasim shine ya gina gari sai sa mai suna Surra Marra gari wanda yake burge duk wanda ya ganshi shine ma nan sunan garin Surra Marra'a to ana nan sai sunan sai aka yi clipin din shi aka mai da shi coinage abinda malaman lugus suke cewa coinage kamar da ake cewa jam ake cewa wa'ik ake cewa neko kaga ai harufa ne aka dauka daga kalmomi daban-daban aka hada su guri guda sai suka bada wannan acronym din go joint admissions and matriculation board shine jam ko kuma WAEC, West African Examination Council, dia kita sentuh nama sunat tu, West African School WAEC, WAEC, WAEC. Wah, saya sih kita macam pun ini, ina itu officer. Semalam, malam nak kata, wah, saya ni gua, saya ni gua ni nak kita macam, wah, saya West African Senior School Examination Council. Terakhir ni aku National Examination Council, aku akan cua ni aku. Dan ira sudah senang. Khususnya semua saya akan cua sa marra aka dauko sinin daga surra aka dauko mimun daga man aka dauko kuma sauran daga ra sai zama sa marra ana nan kuma da yin nauyi a baki yau da gobe sai kuma ya koma samira dan za a yi nasaba zuwa ga wannan siga almustahala din sai zama samiri na fata mun gane to garin su gane da aka haife shi inda ya taso shi wannan malami Abu Bakr al-Qara'iti Allah ya gafarta mishi haka Sam'ani ya fada a cikin al-Ansab Ibn Maqula yana ambata cewa wannan malami ya je kasar Dimashqa har sau biyu kamar yadda kuma Ibn Asakir ya ambata yace amma mu ba samu halin gamuwa da shi ba amma dai ya zo garin ya karantar ya gamu da malamai daga cikin manyan malamai guda uku da suka karantar da shi wanda kowannen su malami ne min jibalul ulama akwai al-Imam al-Asma'i wannan shi ya kharraja shi a harka adadi da lugha da sanin nahwu sannan akwai Salih ibnu Abdullah ibnu Hanbal dan gidan Ahmad ibnu Hanbal wannan shi kuma shi ya kharraja shi a ilimin hadisi da fiqh sannan akwai kuma Muhammad ibnu Yazid ibnu al-Mubarrid al-Imam al-Mubarrid da aka sani wannan shi kuma shi ya kharraja shi a nahwu wanda a lokacin shi ibnu al-Mubarrid shine sheikhu ulama'i al-Basrati bil Arabiya a zamanin sa wannan malami babba malamin hadisi ne hafizi ne masani ne malamin lugha ne malamin adabi ne mashhurin malami ne yana da tafai masu kyau wanda suke kamar da suke ba da labari cewa kana hasanat tasnifi jami'an lin nawadir wa muktiran lir riwayat yana da yawan da tafai masu kyau ya tara maganganu kamar da zamu zo mu ji wanda ba ka samu su sai a wurin shi sannan kuma yana da riwayoyi masu yawa sannan kuma yana dan taba waka irin wanda malamai suke yi ta hikima ta falala ba wai dan ya biye mawaka ya zama wani shata ne zaman kanshi ba. To hakanan kuma daga cikin dalibai waɗanda suka koyi ilimi a gunsa akwai manyan malamai irin su Ibn Abil Hadid As-Sulami da Abu Ali Ibn Dassawiyya da Abdul Wahhab Al-Kilabi da Abu Ali Ibn Al-Muhanna Ad-Darani wanda dalibai Imam Ahmad Ibn Hanbal ne da wasu su yana da littafai kala daban-daban daga ciki akwai wannan littafin namu mai suna Makarimul Akhlaqi wa Ma'aliha wanda shi ma nuskar shi asali an same ta ne a maktabatul zahiriya ta Dimashq waccan da muka ambata inda Sheikh Al-Albani yake zuwa karatu akwai kuma ita kanta Al-Muntaqa din wato wadda nuska wadda As-Silafi ya tace ita kuma an same ta ne aslan a maktaba ta Majma'ul Lughal Arabiyya a Dimashq da rubutun hannun shi As-Silafi din da rubutun hannunsa baya ga wannan littafin yana da dan uwansa wannan littafin kamar haka ne yana da Husaininsa kaga shi wannan Makarimul Akhlaqi wa Ma'aliha sannan akwai kuma Masawil Akhlaq munanan halaye su ƙarya da cin amana da gulma da sharri da ƙage da ninkufarci da rowa da rauni da makamantansu duk su kuma ya tattara su ya sa musu suna Masawil Akhlaqi wa Mazmumiha munanan halaye da halaye abin Allah wadare akwai nukkarsa har yanzu makhtuta a Escorial a ƙasar Spain da kuma a maktabatul zahiriya da rubutun hannun Al-Hafiz Diyauddin Al-Maqdisi kamar yadda malaman tarihi suka bada labari ina fata mun gane wannan sannan akwai littafin Itilalul Qulubi fi Ahadithil Mahabbati wal Muhibbina shi kuma akwai nukkarsa a wata maktaba a ƙasar Rasha wannan duk malamai ne masu binciken su gano na uwa suna faɗan su sannan akwai kuma Hawatiful Jinan wa ajibu ma yuhka anil kuhar labarai da maganganu na ban mamaki abinda ake faɗan cewa bokaye suna aikatawa shi ma akwai an buga shi wannan da takikin wani malami mai suna Dr. Ibrahim Saleh ya an buga shi akwai littafin Fadilatu Shukri Lillahi ala ni'matihi wa ma yajibu min ash-shukri lil mun'ami alayhi falalar gode wa Allah akan ni'imominsa da bayani akan abin da ya wajaba alal mun'ami alayhi ga mutumin da Allah ya mishi ni'ima bayani akan wajabcin ya gode wa Allah shi ma wannan akwai nuskar sa ta rubutun hannu da rubutun hannun Al-Hafiz Abdul Ghani Ibn Sa'id Al-Maqdisi da littafin Zatul Ahkam ina fata mun gane wannan shine bayani a takaice game da shi rasuwarsa al-Imam al-Kharaiti Abu Bakr ya rasu ne a shekara ta 327 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da shekara ta 1000 a shekara ta 900 kenan kai da 39 miladiya idan ka lissafa da lissafin shekarar hijiriya yau da rasuwarsa shekara 1115 in ka lissafa da lissafin shekarar miladiya da rasuwarsa shekara 1082 ta mawane yana lissafawa gwargwadon yawan shekaru kamar da Allah ya bada labari wala bisu fi kafihim 300 sirina wa zadu tis'a wasu malamai suna ganin bambancin lissafi ne na luna da kuma solar calendar in ana lissafawa da dararraki shine lissafin hijiriya kenan to shekaru sukan karu fiye da in ana lissafawa da lissafin solar domin a lissafin solar shekaru sukan ragu saboda ana samun watanni da suke haura kwana 30 da ɗaya ɗin nan da za a yi ta yi a yi ta yi bayan tsawon shekaru aka nasa ba sai ga sun zama watanni ko mun gane sai zama kamar an nakasa watanni daga asalin shekarun to shekarun hijiriya kuwa tunda babu wata ne 31 inna masharu 29 ɗaya ne sai kwa 30 din sai ga shekarun sun fi yawa saboda kwana 29 ne za su bada shekara wancan kuma 31 in banda watakila February da mai sunan ɗayan September da waye da waye yadda ake koya mana ɗin muna yara to na manta yadda abin yake ho to da haka sai kaga shekarun ka a rayuwa idan yanzu shekarar ka 40 a lissafin nasara to haka lissafa da lissafin wato shekarun musulunci sai ka wuce wannan 40 kuma wannan wato gwama tarihi din nan abu ne wanda yake ba aibi bane ba matsala bane ya tabbata a musulunci malamai suna gwama tarihi irin waɗannan kuma ana amfani da hanyoyin lissafi na ilimi na mathematics, na ilimi na wato astronomy, dan a gane irin waɗannan na baya da na gaba da wanda suka faru. A ce hadisa ta faru shekara ta kaza ta Hijriya, to yanzu za a lissafawa a gane ta zama equivalent to shekara ta kaza ta miladiya. Abu ne da yake sananne a gun wanda suka san ilimin, ba wani abu ne na dabaru. Ina fatan mun gane wannan. Wannan da nake faɗa ni ma duka boshi ne, babu abu kwaya ɗaya da wanda yake nawa. Allah ya gafarta mana gaba kida. Ya rasu a wannan shekara ta 327 bayan hijira, a tsakiyar ko kace a farkon ƙarni na hudu kenan, a watan Rabi'ul Awwal, Allah ubangiji ya gafarta masa. Ya rasu a garin Yafa na ƙasar Palestine. Wannan gari yanzu sunan shi kenan na daga cikin garuruwa wanda Isra'ila suka kwacewa Palestina. Ana spelling din shi da Ingilishi JAFFA, kamar kace Jaffa, amma wannan J din ana karanta shi ne ya Yafa. Ina fata mun gane. Daga tsoron da za a samu tarihin wannan malami Abubakar al-Qara'idi, akwai littafin Tarihu Dimashka na Ibn Asakirin, Sirru Alamin Nubala ta Az-Zahabi, Tarihu Baghdad na Khatibu al-Muntazam fi Tarikh al-Muluk wal Umam na Ibn al-Jawzi, al-Bidayah da Ibn al-Kathir, Mujam al-Udaba na Yaqut al-Hamawi, al-Wafi bil Wafayat na Khalil Ibn Aybak al-Safadi, da Shajarat al-Zahabi fi akhbari man dhahab na ainihin wato abin nan da Firas al-Makhtutat al-Zahiriyya na Sheikh al-Albani, wanda na Ibn al-Imam Shajarat al-Zahab, da kuma abin nan littafin al-kitab da littafin wato abin nan tanqitul hufaz na sorry littafin tabaqatul hufaz na Suyuti. To littafin shi dinnan al-Qara'idi, a cikin littafin shi dinnan akwai ayoyin al-Qur'ani da ya kawo dan magana akan akhlaq da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, da waƙoƙi na yana yawan kawo waƙoƙi kamar da zamu zo mu gani, da labaru iri daban-daban da kissoshi na halayen kirki da wasu sahabbai suka yi ko wasu tabi'ai, da tafsirin wasu maganganu ayoyi da hadisai, da kuma alaka yawaita a magana akan alakan mutum da ƴan uwansa da iyalansa da makwabtansa da malamai da ɗalibai da abokai da makamantansu. Abin da yake ne to littafin babba ne, sai shi at-tilafi sai ya ɗauka sai wannan al-intiqa. To kamar yadda muka ambata, al-intiqa iri biyu ne, ko dai zama al-intiqa'u asna'a as-sama, sanda ake ɗaukan karatun a tace, ko kuma al-intiqa min nukhatin mu'tamada thumma as-sama, mutum ya tace daga wani kwafi wanda yake yardajje, sannan sai go sai ya ji agun malam Ibn Asakir al-Dimashqi rahmatullahi alayhi, ya rawaito wata magana mai ban sha'awa daga Sulaiman ibn Musa yana cewa, yace tajlisu ila al-alim yalihi rajulun yaktubu kulla ma yasma'u fadhaka hatibu layl. Yace in ka zauna a gun malami ka lura zaka ga mutane iri uku a gaban malami. Akwai wani wanda duk abin da yaji malamin nan ya faɗa kamar rukoda ko to zai kwafe komai. Yace fadhaka, ka ga wannan da kake ganin shi hatibu layl, to wannan shine mai itace cikin dare, wanda ke zuwa ya yi itace cikin dare zai iya ɗebo komai, zai ɗebo marke, ya ɗebo karmami, halama har ya haɗu da maciji bai sani, zai ɗebo tarka-tarka iri daban-daban. Allah ya ji Imam Suyuti malamai suna mashi wannan lakabin saboda irin yadda yake jama'an lil mukhabba'ati wal aja'ib. Duk da ban Suyuti ka karanta za ka ji sunan littafi mai daɗi, amma kan da suka ji akwai abubuwa iri daban tarka-tarka a cikinsa, masail iri daban-daban Suyuti ya musu wannan. Ya yi macarbi, ya yi magana a kan iyayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har guda biyu ma, ya yi akan batu akan tabbatar da kasancewar shi wato mustahidi a cikin atadu bi ni'matillah, abubuwa iri daban-daban akan maulidi shi ma littafai guda biyu, tarka-tarka iri daban-daban, abinda bai da asali Suyuti zai iya yin sa sai ya san mushi asali. Allah ya gafarta mai, saboda malami ne jama'al kutubi, sannan mutaliqun laha wa maghmurun fiha, yana da yawan karatu da kuma yawan afkawa cikin littafai. Allah ya gafarta mai. To da haka malamai suke ce mishi hatibu layli. Imam Suyuti ya rasu shekara 1911 cikin farkon ƙarni na 10 kenan.
to yake cewa duk mutumin da ya zauna gaban malami ana daukar lacca ko ana karatu duk abin da aka fada da hadisan da sharhin da abin da ya kamata da wanda bai kamata ba din tuban harshe da komai ka kwafe yace to fa hadha hatibul layli wa rajulun yasma'u wa la yaktub akwai mutumin da zai ta saurare zai rubuta komai fa zaka jalisul alim to irin wannan shine abokin zama malami ya iya zama da malami kenan ba wai in yaji zai kyale bane sai ya gama saurare tsaf sai ya zaba abin da ya kamata ya kwafe ma'ana zai raba hankalinsa sanda yake ji kuma yana kwafewa sai ya gama saurare an kai wata gaba sai ya maza ya rubuta ko kuma ya yi shorthand ko ya yi abbreviation in ya koma sai ya koma gefe sai ya tsara ainihin wato lectarsa ko notes ɗinsa wannan ko a karatun boko ne za ka ga irin wannan sun fi tsira da kyakkyawan lecta saboda in ka raba hankalinka kana rubutu kuma kana saurare ma da Allah da rajulun min kalbaini ke jofi inda ba kai wani babban zakakuri na musamman ba da wuya ka riƙe abin da ya kamata to haka nan sai ya ce na ukun su kuma wa rajulun yantaqi wa huwa khairu da ko mutumin da yake iya tantance me malam ya faɗa wanda ya kamata a rubuta me ye wanda ba sai an rubuta ba menene asalin ilimin menene sharhi ne na malamin me tuntuban harshensa me ya faɗa wanda ra'ayinsa ne yana iya tantance waɗanne ne suka kamata a dauka waɗanne ba su kamata a dauka ba kwatankwacin mutumin da ya je kasuwa ya je gun yan gwanjo zai yi wutari kaga wanda ya san kan gwanjo me yake yi intika ya zaɓi ɗaya a nan ya zaɓi wata a can ya tattara sannan a yi ciniki haka in ka je kasuwa za ka siyo dabbobi ko za ka siyo buhuna ko za ka siyo kayan gwari dole sai ka yi alintika ba za ka ce duk abin da ka gani a shagon na lemu da ayaba ka ce duka a tattara maka ba ko babu shakka za ka yi asara ba da jimawa ba to wannan yace shine khairu shine mafi alheri a cikin dalibai mai intikai a cikin yan kasuwa shine mafi alheri mai sauraron magana ya intikai shine mafi alkhairi alladhina yastami'una alqawla fa yattabi'una ahsana in fact babu abin da za ka yi babu intikai ka tsira lafiya duk abin da kake yi ai kana zaba ne kana zaban a zaba a zaba a bar kuturu danja ko kamar da yara suke cewa ina fata mun gane wannan to al-imamu silafi abin da ya walitafin nan kenan sunansa abu tahir ahmad ibnu muhammad ibnu ahmad ibnu ibrahima as-silafi al-asbahani mutumin asbahan asbahani yanzu kasar iran a jiha ce a kasar iran ana ce mishi as-silafi ana danganta wannan dangantaka ne zuwa ga kakansa wanda kakan an san shi da ana ce mishi sili silafa silafatu haka ake cewa kakan shi wancan wato ahmad ibnu ibrahima din kenan da haka da aka zo mai dangantaka sai ana ce mishi as-silafi a kiyaye ba as-salafi ne irin wannan nasaba da ta baza gari tsakanin mutane ba yanzu kowa da ake dangantawa a cewa wane as-salafi ma'ana mai bin tafarkin salaf ko to ba irin ta bace wannan rubutun ne iri daya amma wasu din ba iri daya bane wannan as-si ne da kasara akan silafa na'am an haifi al-imamu Abu Dawud al-Silafi an haife shi ko dai ka ce kamar da malamai suka fada kusantance ɗayan biyu magana mafi shahara an haife shi ka ta 440 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a kusan ƙarshen ƙarni na biyar kenan ko kuma shekara ta 448 wasu sun kale mai shekaru bakwai a rayuwar shi wallahu a'lam abin da yasa wancan magana ta fi inganci idan muka lissafa 778 muka li shekarun rasuwarsa a tori 478 ko shekarun rasuwarsa kuma 576 yara yake nan shekara 98 idan kuma ka kalli 470 rasuwa kuma 478 to yara yake nan shekara 108 to kuma magana mafi shahara game da tarihi da shine yana daga cikin ashabul mi'a mutanen da suka rayu shekara 100 a duniya kamar da zabi ya kawo shi a cikin ahlul mi'a fasaida to wallahu alam amma dai malamai sun faɗi duk wannan maganganun game da tarihin rayuwarsa ya jin karatu a gun malamai irin su al-qasim ibnu al-fadli kuma wannan malami as-salafi na daga cikin malamai suka fara karantarwa da wurwuri ya samu kanshi a cikin jarabawa ta karantarwa a inda yake rayuwa tun yana ɗan shekara 17 kaga bai ma zama rashid ba bai ma zama adult ba misali a irin doka ta tamu nan ta Najeriya domin adulthood na farawa ne daga 18 yana kama abin da suke ce mamailo kenan, yaro wanda bai da doka a kansa a hukumance, bai sai jefa ƙura'a ba, bai sai takara ba, in yayi laifi sai dai a kai shi abin nan wurin i'adatu ta'hid rehabilitation center. Ya shiga garin Bagadaza ya koyi ilimi a gun malamai daban-daban irin su Nasr ibn al-Baitari ko ibn al-Batir, sannan ya ruwaito wannan littafi daga malaminsa mai suna Abul Hussein Ali ibn al-Muslimi ibn al-Fathi, shine malamin da ya koya mishi littafin nan na al-Khara'iqi, wanda shi wannan malami Abul Hussein Ali ibn al-Muslim ya rusuka ta 533 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Az-Zahabi ya mutu tarjama cikin Sirr Alamin Nubala, wani malami ne daga cikin waliyai, ya mutu ne yana sujuda a sallar asuba, ya mutu, Allah ya gafarta mishi. Al-Imam Silaki shi kuma rasuwarsa kamar yadda malaman tarihi suka ambata, ya rasu ne a ranar Juma'a 5 ga watan Rabi'ul Akhir shekara ta 576 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yau da rasuwarsa a bisa littafin kalanda ta hijira shekara 866 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A bisa littafin miladiya kuma rasuwarsa za ta kama kenan shekara ta 1180. Yau da rasuwarsa wannan littafi kamar shekara 841 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, bayan miladiya Annabi Isa kenan. A lokacin da ya rasu kamar da muka ambata, ya wuce shekara 100 a duniya, ya dade kwarai a duniya. Malami ne wanda yake kacokar rayuwarsa harkar ilimi kawai yake, karantarwa, rubuce-rubuce, wa'azi, raddoji da sauransu. Sai da zama hatta sarakunan zamanin shi suna zuwa majalisun su koyi karatu. Alal misali As-Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, ɗaya daga cikin sarakunan da suke musulunci aiki gagari, musamman wajen ciyo da dawo da ƙasar Falastin cikin daular musulunci. Sarki ne shahararre, masanin ilimi, Allah ya saka mishi alkhairi. Wannan sarki ya taso da shi da ƴaƴan shi da waziran shi tawaga guda, suka zo suka zauna gaban al-Imam Silafi, ya koya musu karatu, suka sauraro hadisi a gurinsa. Yana daga cikin malamai da ake mishi take da awhadu zamani fil ilmi war riwaya, malami wanda yake tilo a zamaninsa wajen zurfin iliminsa da riwaya, masani ne na ilimin Qur'ani da qira'at, masani ne na ilimin hadisi da fiqh, masani ne na ilimin arabiya da makamantansu. Yana da ainihin littafi daga ciki akwai mu'jamu shuyukh da su'alat dinsa, da kuma littafin shi mai suna shurutul qira'a, sharuddan ainihin wato qira'at. Al-Imam Az-Zahabi yana mushtaki yana cewa kana sadukan adiban ikhbariyan kathiran ilmi, ya mishi wannan take kamar yadda aka yi take irin wannan da muka ji a baya game da ainihin wato Abubakar ibn Abi Dunya. Waɗannan su ne a takaice waɗannan malamai marubuta waɗannan littattafai waɗanda muka ce za mu tarihinsu a takaice kwarai da gaske. Wannan shi ne takaitaccen bayani game da su da kuma littattafan. Idan Allah ya kai mu darasi na gaba, abinda za mu shiga kai tsaye ga kowane littafi shi ne za mu tsallake duk wata muƙaddima da wani mai tahqiqi ya yi da duk wani nashi ne. Za mu shiga cikin asalin doron littafin, kuma idan mun zo mu daga karanta su bisa jeren giyarsu a tarihance, za mu fara karanta littafin Ibn Abi Shayba inda shi ne Aqdam, sai kuma karanta littafin wato malam Abubakar Ibn Abi Dunya, sannan sai mu biyo baya da Al-Khara'iqi. Kamar yadda ake gani za mu dinga yin awa ɗaya insha Allah, kowanne za mu karanta abin da ya sawwaka a cikinsa, domin abin da ya sa ba za mu ware ƙwaya ɗaya ba. Ba littafin muke nufi ba, muna nufin abubuwan da ke cikinsu na bayanai akan halayen kirki, da haka muka ga dacewar mu imajin ɗinsu wuri guda. Don haka ba za mu tsawaita game da maganganu akan isnadoji ko wasu abubuwa waɗanda suke wajen asalin wannan ƙadiyya ta bayani akan halayen kirki da ɗabi'u na garba. Fatan mu a ƙarshe shi ne mu ɗabi'antu da waɗannan ɗabi'u waɗanda dama san muna da su. Mu musulmi, mu ahlus sunna, mu masu bin tafarkin salafiya, mu ɗaliban ilimi, to sai mu gode wa Allah mu ci gaba da yin su. Idan muna yin su ne yanzu ala basiratin cewa addini ne, tafarkin magabata ne. Inda muka gaza, to sai mu ƙoƙari mu gyara mu dawo da akalanmu inda ya dace. Na'am. Na'am. wuce al-kara'iqi ko ina ta kara abin nan me sunan shi ya jazakallahu khairan al-kara'iqi Abubakar al-kara'iqi walaysa al-kara'iqi Abubakar al-kara'iqi walaysa al-kara'iqi na'am jazakallahu khairan zamu saurara anan sai Allah ya kai mu darasi na gaba fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk والسلام عليكم ورحمة الله.